sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan al'asariya suna Nasir Fili Hashim Gumel tare da Bamta Almusi Garba da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Litinin 19 ga watan Afrilu na shekarar 2021. Kafin ku ga abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
Sosar Filu ma'aikatar lafiyar kasar India ta bayar da sanarwar samun sabon kamuwa da cutar COVID-19 na adadin da bata taba gani ba na 273,810 cikin sa'o'i 24 da suka gabata kawai. An bindige mutane akalla 5 har lahira a wani bude wuta da ƴan sanda suka yi kan ɗaruruwan lebururi da ke zanga-zanga kan rashin biyan su albashinsu da sauran haƙoƙinsu a ƙasar Bangladesh. Sannan hukumar binciken sararin sama ta Amurka NASA ta samu hotuna da bayanai da ke tabbatar da cewa wani ƙaramin jirgin samanta mai saukar ungulu ya yi nasarar gudanar da bulaguran jirgin sama na farko a tarihi a wata duniya da ba tamu ba.
Kanan labarin kenan aka saurara. Cikin shirin za ku ji cewa manyan kamfanonin man fetur sun fara ficewa daga Najeriya. Ko mene ne dalili?
Wato kaga akwai har yanzu akwai harkar tsaro a Niger Delta, kamfanonin nan sukan kashe kuɗi da yawa wajen ba da tsaro.
Haka kuma za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar ana ci gaba da cece ku ce akan harin ƙauyen Gaigoro tare da baiwa gwamnati shawara.
Muna ji hankalin gwamnati su sake salo gan mu je mu hada irin matsaloli na mali. Kowa ya doki bindiga kasa gata nan mu ba mu fata ya zama to Niger ta zama irin wannan kasashe.
Sai kuma shirin ilimi garkuwa dan adam wanda Yusuf Aliyu Harinde ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma su rauki aiko mana ta email. Albarkacin watan Ramadan mai cike da alfarma za mu kawo muku sallar azumin Ramadan. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ga labaran duniya. Ma'aikatar lafiyar kasar India a yau din Litini ta bayar da sanarwar samun sabon kamuwa da cutar COVID-19 na adadin da bata taba gani ba na 273,810 cikin sa'o'i 24 da suka gabata kawai. Kimanin silisi ko 1/3 na mutanen da aka musu gwajin cutar ta COVID-19 a New Delhi babban birnin kasar kwanan nan an same su da cutar a cewar babban ministan kula da birnin a jiyar Lahadi. Abin da ya fi tayar da hankali shine cikin sa'o'i 24 da suka gabata kawai yawan masu kamuwa da cutar ya karu da wajen kashi 30 cikin 100 daga kashi 24 cikin 100. Abinda babban ministan birnin Arvind Kejriwal ya faɗa a wani taron manema labarai kenan jiya Lahadi, ya ƙara da cewa yawan masu kamuwa da cutar na matuƙar ƙaruwa, gadaje na gaggauta cika. Mutane a birnin New Delhi sun dogara ne ga kafafen sada zumunta wajen miƙa kokensu kamar na rashin iskar shaƙa ta oxygen da ƙarancin gadaje a asibitoci da kuma magunguna da dai sauransu. Wani aminin Alexei Navalny, dauraren dan adawa a siyasar Rasha din nan da ke yajin cin abinci, ya ce babu wani ƙarfin gwiwa na samun labari mai kyau game da lafiyar Navalny. Lev Sobol ya gaya ma gidan rediyon Echo a yau din nan Litini cewa aminan Navalny na fatan jin labarin halin da ake ciki game da lafiyar dan adawar siyasar a wani lokaci a yau din nan Litini, a cewar kafar labarai ta Reuters. Aminan Navalny din sun yi shelar niyyar gudanar da zanga-zangar ƙasa baki ɗaya, muddin dai ba a gaggauta ɗaukar matakin jinyar Navalny ba, bayan da likitocin iyalin gidan Madugun ƴan adawar suka bayyana sakamakon gwajin jini mai nuna cewa Navalny na matuƙar fuskantar kasadar gamuwa da bugun zuciya ko ciwon ƙoda.
Kafin Ibrahim ya dawo da ƙarin wasu labaran zamu leƙa Najeriya. Inda yanzu haka masana harkokin man fetur a ƙasar ke alaƙanta ficewar da manyan kamfanoni ke yi da taɓarɓarewar tsaro da kuma rashin sanya hannu a sabbin dokokin haƙar mai a ƙasar. Wakilinmu a Lagos, Babangida Jibrin, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Rahotanni dai sun nuna cewa manyan kamfanonin haƙan mai na duniya irin su Royal Dutch Shell da ExxonMobil da Total da Eni suna rage kaddarorin su ko sayar da su ga wasu kamfanoni na cikin gida tare kuma da ficewa zuwa wasu kasashe na nahiyar Afirka. Bincike dai ya nuna cewa yayin da Najeriya ke rasa waɗannan manyan kamfanonin haƙan mai na duniya, kasashe irin su Angola da Sao Tome da Principe su kuwa marhaban suke da irin waɗannan kamfanoni bisa lakari da matakan da gwamnatocin kasashen su ke dauka na inganta hannun jari daga manyan kamfanoni na duniya. To kuma ke haifar da wannan janyewa da manyan kamfanonin haƙan man fetur na duniya ke yi a Najeriya, duk da cewa Najeriya tana da dimbin arzikin man fetur? Tambayar kenan da naiwa Dr. Babangida Jibrin Oshishi, wani masanin harkan man fetur a Najeriya.
Gaskiya ne, wato manyan kamfanonin da ke hukumar a Najeriya suna rage sa kuɗi wajen neman sababbin rijiyoyin mai a Niger Delta. Wato kaga akwai har yanzu akwai harkan tsaro, you know, a Niger Delta. Kamfanonin nan sukan kashe kuɗi da yawa wajen ba da tsaro. So idan kuma ka lura kamar shekaru 5-10 da suka wuce, akwai kasashe da yawa a Afirka da aka samu mai. So wato su wayannan kamfani abin da suke hange shi ne da su dinga kashe kuɗi wajen ba da tsaro haka, you know, why not su sa wayannan kuɗi a irin wayannan sababbin kasashe inda ake san inda za su iya samun mai kuma babu harkan batun tsaro. Sannan na biyu kuma, wato akwai maganar cleaner fuel din da ake magana yanzu. Wato kaga shi man fetur da diesel suna bincike ya nuna suna gurɓata yanayi. Wato kaga global warming din da ake magana duk fossil fuels ne ke kawowa wannan man fetur da gasoline da ake yi konawa cikin motoci, jirage da sauransu.
A farkon shekarar nan da muke ciki ne da Majalisar Dattijan Najeriya ta fara sauraron bahasi daga masu ruwa da tsaki a harkar man fetur wajen yin gyara a dokokin haƙan man fetur a Najeriya. To ko ina mafita kenan? Ga dai Dr. Babangida Jibrin Oshishi, masanin harkokin haƙan man fetur a Najeriya.
To idan mafita shine na farko dai mu ma mu ƙara kokari sosai wajen bincike da kuma amfani da wayannan cleaner fuels da duk duniya ke magana. Na biyu kuma mu rage dogaro akan harkan nemo mai a wajen samun kuɗin shiga.
A inda masana ke ganin buƙatar ɗaukan ƙwararren matakai, a waje ɗaya kuma ana ganin inganta harkokin tsaro na ɗaya daga cikin ginshiƙan da ya kamata gwamnati ta yi tsaye wajen ganin cewa masu saka jari da ƙetare ba su kauracewa a ƙasar ba. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibrin, har yanzu duk kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Ibrahim ɗauke da wasu ƙarin labaran.
To, Sarfilu, masu taya alƙali yanke hukunci a jihar Minnesota ta Amurka na shirin sauraron ba'asi na ƙarshe a yau ɗin nan Litini a shari'ar tsohon jami'in 'yan sandan Minneapolis da ake tuhuma da kashe George Floyd. Lauyoyin da ke kare mutumin da ake zargi Derek Chauvin sun kammala tambayoyin da suke yi ma masu gabatar da shaida na tsawon kwanaki 2 tun a makon jiya, bayan da masu gabatar da ƙara suka shafe makonni 2 suna bayanin su. Bayan sauraron muhawara ta ƙarshe daga ɓangarori biyu, za a keɓe masu taya alƙali yanke hukuncin har sai sun cimma matsaya. Masu gabatar da ƙara sun ce Chauvin, wanda farar fata ne, ya yi sanadin mutuwar Floyd ta wajen sa masa gwiwa a wuya ya danne. Shi kuma Floyd, wanda farar fata ne, ana zarginsa da amfani da dala 20 ta jabu. Wasu bidiyon da aka ɗauka na yadda 'yan sanda suka yi ma Floyd a watan Mayu sun janyo zanga-zanga a faɗin Amurka da wasu sassa na duniya kan ƙuntatawa da 'yan sanda ke yi da kuma nuna bambancin jinsi. A ƙarshe, hukumar binciken sararin sama ta Amurka NASA yau ɗin nan Litini ta samu wasu hotuna da bayanai da ke tabbatar da cewa ƙaramin jirgin samanta mai saukar ungulu mai suna Ingenuity ya yi nasarar gudanar da bulaguran jirgin sama na farko a wata duniya da ba tamu ba. Masu ilimin kimiyya a ɗakin kula da kuma sarrafa na'urorin sama jannati daga nan duniya na hukumar ta NASA JPL a taƙaice, wanda ke cibiyar fasaha ta California, sun ɓarke da murna da sowa bayan da bayanai suka tabbatar cewa jirgin na Ingenuity ya kada fuka-fukan sa ya cilla sama na tsawon mita 3.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A jamhuriyar Nijar a yayin da hukumomi suka ayyana shirin tsaurara matakai domin tunkarar matsalar tsaron da ta addaba jama'a a wasu yankunan kasar inda ɗan bindiga ke kashe shararren hulun da basu je ba su gani ba. Misali irin harin da aka kai a yammacin ranar Asabar a ƙauyen Gaiwuru. Inda mutane 19 suka rasu. Yan Hamayya na kallon faruwar wannan al'amari a matsayin wata alama ta gazawar cuɗaɗɗiyar gwamnatin tsohon shugaban ƙasa Isu Muhammadu. Wakilin Muryar Amurka a Yamai Sulaimuna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Da yake jawabi a yayin ziyarar da suka kai a ƙauyen Gaigoro domin jajantawa jama'a abubuwan da suka faru a sakamakon harin ta'addancin da aka kai akan wasu fararen hula lokacin da suke bizne gawar wani dan uwansu, ministan tsaron kasar Niger Alkasum Indatu ya ce
"Zaki se pretend musulma, se pretend se battre pour l'islam, vient tuer d'autres musulmans."
Mutanen da ke ikirarin su musulmi ne kuma suna bugon gaban musulunci suke yi wa yaki, su kashe mutane a lokacin da suka taru a makabartar musulmi domin jana'izar gawar wani musulmi a cikin watan azumin Ramadan. Waɗanda suka yi wannan aika-aika ba za a kira su musulmi ba, kawai 'yan bindiga ne da ba su san abin da suke yi ba. Kamar yadda ministan cikin gida ya faɗa muku ɗazu, za mu ɗauki tsauraran matakai makamantan waɗanda muka ɗauka a kwanakin baya a karkarar Anzuru. Wannan shi ne karo na uku da 'yan bindiga ke karkashe fararen hula a ƙasa da wata guda a kan iyakar Nijar da Mali, abin da ya sa Almansur Muhammad na ƙungiyar Kafan ke jan hankalin hukumomi game da girman matsalar tsaron da ake fuskanta a wannan yanki.
Kullum mutane mu na ƙan karkara, in ba a kashe su ba za su ce mutane su kawo kudade. Kullum ana zuwa ana tattaro kudade, ana tattaro dabbobi, kuma ana kashe mutane. Muna ja hankalin gwamnati su sake salo gan mu je mu hada irin matsaloli na Mali. Kowa ya san Mali, kowa ya doke bindiga, kowa yana yi abin da dama ƙasa gata nan. Mu ba mu fata ya zama Nijar ta zama irin wannan ƙasashe.
A wata sanarwar da suka fitar a jiya Lahadi, jam'iyyun adawa sun ayyana abin a matsayin wani bangare na koma bayan da gwamnatin tsohon shugaba Isu Muhammadu ta janyo wa ƙasa. Nasiru Lawali Mato na daga cikin masu magana da yawun 'yan Hamayya.
Ƙasar mu ta shiga cikin wani hali na tsanani a ƙarƙashin mulkin tsohon shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Yusuf. An samu mace-mace ba iyaka a garuruwa da dama gabas da yamma a ƙasar Nijar, misali a Zarumdarai da Toma Bangu da Bani Bangu da Tiliya da Maini Suruwa shekaran jiya da jiya da dare a Gaigoro.
Sai dai kakakin jam'iyyar PNDS tarayya Asmanu Muhammadu ya ce babu kamshin gaskiya a wannan zargi.
Wannan abu ne wanda ya shahi duniya. Babbar ƙasa iyaka da mu Nijeriya ce, bayan Nijeriya ga ƙasar Chadi, bayan ƙasar Chadi ga ƙasar Mali, bayan Mali ga ƙasar Burkina Faso, wacce ƙasa ce daga cikin ƙasar sannan ba a iska fara hula a kashe su. Saboda haka bai kamata a ɗauke su ba a ce ƙasar Nijar ita kaɗai za ta iya maganin mutanen da suka fito daga wata ƙasa suka zo suna kashe al'umma. Ni bai amince ba abin da suke faɗi, kuma su da kansu san ba gaskiya ba ne abu ne wanda shahi duniya. Ina son mutane su yi adalci.
Ko a daren Alhamis wayewar Juma'ar da ta gabata, wasu waɗanda ake kyautar zaton mayakan Boko Haram ne sun kai hari a garin Maina Surowa, inda rahotanni suka ce sun yi awon gaba da motoci 6 na jami'an tsaro. A ci gaba da karfafa matakan tsaro, majalisar dokokin ƙasa a zamanta na yau Litinin ta yi na'am da buƙatar tsawaita dokar taɓaci a yankunan Tilaberi da Difa. Sulai Mumuni Barma, Muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gai da Sulaimuna Barma, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a kodayaushe kuke so, za ku iya zuwa shafinmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, ta da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na yau, za mu yada zango a jihar Borno, jihar da ta kafa tarihi a duniya cikin shekaru goma da suka gabata. Musamman idan aka yi maganar ta'addanci da ya samo asali da adawa da ilimin zamani. A wannan karan, dambarwar ta koma tsakanin malamai da gwamnatin jihar ne, inda gwamnatin jihar ke zargin wasu malamai da kaucewa hanya. To abin tambaya a nan shi ne, ita gwamnatin jihar tana kan hanya madaidaiciya ne a kan matakan da ta ɗauka? Wakilinmu a jihar Borno, Haruna Dauda Biyu, ya bi muna kadin halin da ake ciki a jihar, musamman halin da malaman makarantun firamare suke ciki a jihar.
Yanzu haka wasu malaman makarantun firamare ne suka shiga wani halin kakanikaye sakamakon dakatar da albashinsu har na tsawon watanni hudu da gwamnatin jihar Borno ta yi, na cewa ta same su da wasu laifuffuka daban-daban. Tun daga watan Disamban 2021 gwamnatin jihar Borno ta dakatar da albashin wasu malamai fiye da 10,000, duk da cewa waɗannan malamai na ci gaba da aikin koyarwa. Tun a watan Satumban 2021 gwamnatin jihar Borno Profesor Babagana Umar Azlum ya kafa wani kwamiti mai mutum 19 ƙarƙashin shugabancin Dr. Shatima Kulle ma da yake a tantance waɗannan malaman primary, wanda kwamitin ta ce ta gano cewa ana wasu na da shaidan gama secondary na Jabu, wasu kuma na NCE, yayin da wasu zai kasance na degree, wanda dukkaninsu aka dakatar da albashinsu. Hakan dai ya sa na tambayi shugaban kungiyar malaman primary na jihar Borno, Comrade Muhammad Jibrin, ko menene ne matsayinsu game da wannan tantancewa da gwamnatin jihar Borno ta yi, kuma da waɗannan malamai da aka dakatar da albashin nasu?
Tantance malaman da jihar Borno ta yi an yi shi ne dan a kawo jara a daga martaban ilimi a Borno State. Kuma cikin wannan din da yake mu duk yan Adam ne, ni ma ina cikin committee daya daga cikin su. Bayan an yi da aka yi releasing report din, muka zo muka ga cewa waɗansu sunansu bai a fiyarin ba, waɗansu kuma an riga an dakatar musu da albashinsu. So wanda aka ba da sunansu cewa an tantance su, an riga an biya su albashinsu yanzu. To wanda sunansu bai fita a cikin wanda aka tantance din ba, su ne wanda har yanzu ba a ba su albashinsu ba, ba su san matsayin da suke ciki ba. Amma mu dai a kungiyar namu muna kokarin mu ga cewa wayannan wadda ba gama tantance su ba, ko kuwa an same su da wani laifi daya ko biyu, muna ga laifin in za a iya a duba laifin mu gane yadda gwamnati za ta zo cikin lamarin nan. A sassauta ne a ga cewa wannan malaman an bar su sun ci gaba da sana'arsu.
Wannan malaman ku na primary a jihar Borno za su kai kamar nawa?
Su malamai kamun mu fara wannan tantancewa, malaman mu na primary su 26,420. Amma bayan mun tantance din nan, wanda aka ce sun cancanta su koyar su 10,400 ne haka.
Fiye da rabi.
Amma a cikin su wannan wadda suka kware nake gaya ma, akwai wadda ba su kware ba kuma har yanzu suna cikin koyarwa. To akalla dai yanzu abin nan ya shafi malamai ya kai 10,000, wadda yanzu haka wannan matsalan da nake magana akai.
To wani mataki kuke dauka na ganin cewa an warware wannan matsala, ganin cewa malamai da wasu ma kamar sun shekara 33 zuwa da 4 aka zo aka ce kamar an dakatar da su a wannan aiki na koyarwa?
Lalle dakatarwa har yanzu mu ba mu tabbatar an dakatar ba. In an dakatar da mutum za a miƙa ma takardar dakatarwa. Amma yanzu kungiyar nan kokarin da take ta ciro takardu ta rarraba duk magarantu, kowa ya rubuto mana matsalarsa a ciki, kuma za mu tattara mu je gaban shugabanmu na Primary Education Board Dr. Kullima, mu ga cewa wannan committee aikin da muka yi din nan a sake aje mana wani karamin committee wadda za su zo ta duba wannan matsaloli da malaman nan wadda yanzu haka aka dakatar da sanarsu. Muna kan wannan kokarin, amma ina so dai faɗi ma kowa ya ji cewa a yanzu haka ba wanda aka kora amma an rike musu kudi kuma wannan kungiyar tana kokari ta ga cewa wannan abubuwan da ya shafe su din an kawo karshen sa me yasa in ka duba wani takarran sa mai kaiwa aka ce nashi ba kyau magarantar da ita ta rubuta ta ce takarran nasa ya kammala to a wannan mutumin ya kamata shi wa bashi incin sa a saurare shi wani ma bank statement nashi bai kai wata 12 ba dan matsalolin wannan rikicin da ake na Boko Haram bai samu ya zo ya samu ba shi ma ya kamata a saurare shi kai wani ma sunan sa ya fito ya zo ya attending verification sai aka ce wannan mutum bai ba ganshi ba to irin wannan matsalolin ya kamata mu samu muna roƙon gwamnatin jihar Borno mun san niyyar ta jara ne ma bangaren ilimi amma muna roƙon gwamnatin jihar Borno a ga cewa an sa wani karamin committee wanda za mu revisiting wannan activities din da aka yi na farko mu ga cewa marasa laifi din a yafe musu su ci gaba da sana'arsu
to wannan zargin kamar akwai wasu daga cikin su da ake kabar sun shigo ne da takardun bogi na karatu kamar waɗannan kuma menene matsayin su a wannan harka
eh wanda suka zo da na bogi shi lamarin takardun bogi laifi ne a kasar na Najeriya duk wanda aka kama shi yana ga doka ba za ta kyale wannan ba don haka mu wannan kungiyar namu ba za mu daure a mutumin wanda takardunsa duk na bogi ba za mu daure mar gindi ba duk da haka dai muna roƙon gwamnati tunda ya tsallake wannan wajen ije isamu secondary school da yi registering ya tabbatar ya samu na kwarai din
to kai maganan kamar waɗannan mutanen ba kore su ba saboda ba wanda aka ba takardan sallama amma kamar an dakatar da albashin su din da dama suna karban wannan albashi kuma an dakatar ba ganin kamar wannan wani kora ne da halittun nan din biya
a dokan aiki duk wanda aka ce kamar yadda in aka doke ka za a baka takardar dokan aiki to in an sallame mutum ma ya kamata ya samu takardar sallaman sa amma tunda wannan din gwamnati bata bayar ba kuma yanzu haka ma koke koken su tara muke muna so kuma mu ga cewa an yi wani abu akan wannan mutanen ba za mu zartar cewa su wannan korarru ba a kwanakin baya ma na ga musu kowa ya fita kan aikin sai ran da gwamnatin ta dauka takardar kwara ta ce ma gashi an kware ka daga nan ku wannan kungiyar namu za mu tabbatar cewa malamai kaza kaza an kware su a aiki
to daga karshe kamar wani shawara zaka bai wa waɗannan malamai ne
eh to malaman shawaran da zan ba su shi wannan lamarin da ya zo a doke shi Allah da ya daura mana kuma kowa kare wani damu cewa eh itire hope din cewa shi baya aikin gwamnati gwamnati muna kai kuma su ma suna akan aikin su mu ma kuma za mu ci gaba da nuna damuwar mu mu ga cewa har wannan abun in aka zo a samu final solution to it dan haka su koma kan aikin su masu kantar da zuciyarsu in Allah ya yarda gwamnatin da kansa za ta yi wani abu akan wannan dan yanzu in ka duba ba mu da malamai tunda wannan abun ya faru kamar ya faru muna kukan shortage na malamai tukun wannan abun ya zo ya faru in Allah ya yarda za a yi jaransa
Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji ci gaban wannan rahoton wanda za ku ji ta bakin malaman da kuma wani mataki gwamnati take shirin dauka yanzu a madadin duk abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku sai wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gratiam ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Colombia da fatar ku sha ruwa lafiya bissalam
A gaida Yusuf Aliyu Harande yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar email
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Shehu Adamu Rajau ya ce Najeriya ƙasa ɗaya al'umma ɗaya dan haka ya kamata mu daina yi wa juna kallon hadarin kaji saboda bambancin da ke tsakanin mu na addini kabila yare ko yanki mu kalli kanmu a matsayin ƴan uwan jini domin samun ci gaban ƙasar mu Najeriya Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Alhaji Mantari Mai Shago da Wakin Basa da Muhammad Ahmad Usman Tangan Makeri suka ce assalamu alaikum VOA muna kira ga ƴan kasuwa manya da kanana da su sanya tausayi da jin kai ga talakawa masu karaman karfi wajen rage farashin kayan abinci da sauran kayayyakin masarufi albarkacin wannan wata mai alfarma da daraja inda ake tuwo da garin talakawa amma su kwana da yunwa akan rashin imanin masu girkin abincin sako daga Aliyu Usman taka lafiya birnin Kebbi shi ko malam Hussein Dangote karasuwa daga jihar Yobe cewa yayi salam VOA Hausa gaskiya ni ma ina mai nuna damuwa akan matakin dakatar da ayyuka da majalisar dinkin duniya ta yi na bada agaji a garuruwan da Masak da Dukwa na jihar Borno sakamakon matsan lamba har-haren ƴan Boko Haram da suka yi garin yadda dabban ƴan gudun hijira da masu kananan karfi za su shiga tagayyara da fatan Allah ya fitar masa da mafita mafi alheri amin wasiƙa ta ƙarshe kuma cewa tai salam VOA Hausa mai albarka muna jajantawa al'ummar kasar Masar sakamakon hadarin da jirgin kasa yayi wanda yayi sanadiyar mutuwar mutane da dama wasu kuma suka jakkata muna fatan Allah ya kiyaye afkuwar haka nan gaba amen sako daga Alhaji Umar Fareba da Adam A Adam Kashuwa
madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron falla azumin Ramadan daga malamai
Bismillahir Rahmanir Rahim dan uwanku Tamim Yusuf me ake cewa zikiri yaya ake yin sa wasu daga cikin ladubban sa kadan daga cikin fa'idojin sa abu ne wanda yake babu wani lokaci da musulmi zai fita daga zikiri kowanne irin yanayi yake akwai irin addu'o'in da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi idan mutum yana gida akwai addu'an da zai in zai fito daga gida akwai addu'an da zai in zai koma gida akwai addu'an da zai in zai shiga kasuwa akwai addu'an da in komai ne ne in ya ga wani wanda yake yana cikin wata jarabawa wani mummunan hali baya san irin wannan abu ya same shi akwai addu'an da ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya karanta da sabai su yi wanda yake wannan irin abin da ya gani Allah madaukakin sarki zai kare shi ba zai same shi ba to kowanne irin yanayi manzo sallallahu alaihi wasallam yake yana yin addu'a kuma haka nan musulmi ake so ya kasance a kowanne lokaci kana nan kana tuna Allah idan zuciyarka na so ka aikata sabo ka haneta ka tuna Allah madaukakin sarki kai zikiri idan kana so ka aikata alkhairi kai maza ka aikata shi shi ma me zikiri ne domin tuna Allah ne tabaraka wa ta'ala to har yau daga cikin cigaba da magana kan fa'idodin shi zikiri Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa shi zikir liqalbi kalma'il samki ka'il samaki kaifa yakunu halus samak idha faraq alma yace wato misalin zikiri ita ibada ta zikiri da zuciyar mutum musulmi kamar dangantakar kifi ne da ruwa to ta yaya kuwa kifi zai iya rayuwa idan ya bar cikin ruwa to haka al'amarin yake duk lokacin da musulmi ya zama cewa ya cudanyu da ambaton Allah ko yaushe ba abin nan harshen sa yana gudana da tasbihi da tahmidi da takbiri da hayalla da sauransu yana tsarkake Allah cikin natsuwa cikin kwanciyar hankali tare da girmama sunan Ubangiji tabaraka wa ta'ala to lokacin nan yake ƙara samun kusanci ga Ubangijin Allah Ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala
Allah ya samu dace da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici
lancer da kasar India a yau ɗan Litini ta bayar da sanarwar samun sabon kama da cutar COVID-19 na adadin da bata taba gani ba na 273,810 cikin sa'o'i 24 da suka gabata kawai kimanin silisi ko 1/3 na mutanen da aka musu gwajin cutar ta COVID-19 a New Delhi babban birnin kasar kwanan nan an same su da cutar a cewar babban ministan kula da birnin a jiya Lahadi Abin da ya fi tayar da hankali shine cikin sa'o'i 24 da suka gabata kawai yawan masu kamuwa da cutar ya karu da wajen kashi 30 cikin 100 daga kashi 24 cikin 100 abinda babban ministan Birnin Arvind Kejriwal ya faɗa a wani taron manema labarai kenan jiya Lahadi wani aminin Alexei Navalny dauraren dan adawa a siyasar Rasha din nan da ke yajin cin abinci ya ce babu wani ƙarfin gwiwa na samun labari mai kyau game da lafiyar Navalny. Lev Sobol ya gaya ma gidan rediyon Echo a yau ɗin Litini cewa aminan Navalny na fatan jin labarin halin da ake ciki game da lafiyar ɗan adawar siyasar a wani lokaci a yau ɗin Litini a cewar kafar labarai ta Reuters. Aminan Navalny ɗin sun yi shelar niyyar gudanar da zanga-zangar ƙasa baki ɗaya
muddin dai ba a gaggauta daukar matakin jinyar Navalny ba.
Masu raro a nan muke karshen shirin namu ne yanzu, sai kuma a shirin manalle da misalin karfe 9:30 za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Za kuma yi zan shafkan mu yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. Ta adireshin mu ne voahouse.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Ibrahim Kalamba Sigarba wanda yake ni gabatar da shirin da kuma jiri da discretion wanda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni sarfi na hashin gumen da nufiya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa mu sha ruwa lafiya yanzu kuma sai shirin yau da gobe. Shirin matasa.